shirin Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin bi o e Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa.
Jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkamu da saduwa a wannan shiri na kasuwa akai miki dole. A yau ni Zainab Babaji ce zan jalin zamun shirin. A wannan mako shirin kasuwa akai miki dole ya leka kasuwar Building Materials ne dake karamar hukumar Jassa Kudu a nan jihar Plateau. Kasuwar Building Materials dai kasuwa ce da kusan ake samun kowani irin nau'in kayan gini. Amma kuma sashe guda na kasuwar ana saida kayan gwari ne, wato kayan miya, ganyaye da sauran kayayyakin lambu. Kasuwar Building Materials dai tsohuwar kasuwa ce da dukkan jihohin Najeriya ke zuwa kowace ranar Talata don sayan kayan lambu. Kar dai in cika ku da surutu ga mataimakin shugaban kungiyar masu saida kayan gwari a kasuwar wanda ya fara da shimfidar yanayin kasuwar.
Sunana Garba Ibrahim. Wannan kasuwa ne da Allah ya kafa ta a nan wanda kusan arewacin Najeriya ba mu da gaban kasuwan gwari da ya kai wannan. Abin da ya shafi kabeji, carrots, dankali, duk dai wani abubuwa da ya shafi kayan gwari ana kawo shi nan wannan. Ma wayansu ba mu da shi a wannan state din. Daga wayansu state sukan kawo shi nan in gaba daya. Wannan kuma har neighboring country irin su Niger, su Kamaru, su ina ne su ma sukan zo su saya a nan.
To ana magana sunan wannan kasuwa Building Materials, wato kayayyakin gini, amma kuma ya kai ake samun kayan gwari nan.
Dalilin da aka sa Building Material, asali kasuwan an gina ta fanni ne. Akwai fannin masu ginin, to su sun riga mu dawa nan. To lokacin suka riga mu dawa sai zama ana kiran wajen Building Material. To in ka shigo daga ciki shine mu kuma ana kiran mu vegetable, masu kayan gwari. Duk inda ka kai gida kididdikan ka kan yawan abin da yake shigowa nan sai kai kintace. Saboda yanzu kamar Lagos suna lodi anan waje, akwai motoci da ake loda zuwa Lagos, akwai wanda ake zuwa Onitsha, akwai wanda ake zuwa Aba, akwai wanda ake zuwa Bini. To akwai irin su Cote Flower nan da wayansu abubuwa da mu nan yawanci kuma kasar Kano yafi sun fi yin shi. To su ma daga Kano sukan dibo su kawo nan ne. To su ko mutane da zo daga kudancin Najeriya duka za su saya ne anan da su karo zama ne sai su hada motocin su ringa tafiya da su.
To amma wannan kayayyaki da kuke sayarwa na gwari yana da lokaci ne da ake samun sa.
Irin albarkan da ya ma Plateau din kenan Allah, saboda Allah ya albarkace jahan. Yanzu kaman kasan Bauchi, Toro local government, akwai lokacin da su suke rike mana wannan kasuwan tun daga watan 12 har mu je watan 6 kaman yanzu. Kayan su muke amfani da shi su kabeji eh. To yanzu kaman in kasan hanyar Bauchi nan ya dan ja, to kuma lokacin da mu koma wajen Fancin, wajen Kiran, to shi ma yana ja na wajen Makere zai yi. To na wajen Makere yana ja su kuma na Mayango ya fito. To na Mayango su man aka zaka dan ci wata 1 sati 2 haka in ya fara ja, to gefen Barkin Ladu kuma ya fito. To haka dai har shekara ya kare baya yankewa. Sai dai dan korafin mu da muke yi shi wannan lockdown din yazo ya affecting in tattalin arzikin Plateau, especially manoma. Saboda mu kayan mu na gwarin nan kaya ne da in ya nuna wannan satin baka cire shi ba, to ya zama asara. To sai zama lockdown din nan mu sai ya fito mana a ranar kasuwar namu ranar Talata. Da da a taimaka mana ya fara daga ranar Monday, Talata, Laraba, Alhamis. To faran gada za su ci mu mara mace. Wani ma ya zo sayan kayan da ya ce babu banki, duk bashi ya riga shi shiga. Wanda kusan yanzu a hakan nan jama'an da suka karya wannan lokacin Allah ne ya sanya kasin su. Yanzu dai mun nemi ƴan kasuwan gaba ɗaya wannan insha Allah muna sa rai da masu kaya da masu saya kowa ya zo ran Asabar za a ci Building Material.
Annobar cutar coronavirus da ta addabi duniya ta shafi harkokin kasuwanci a kasuwar Building Materials. Kasancewa yawancin ƴan kasuwar suna saida kayan da ke lalacewa cikin hanzari ne.
Sunana Umar Muhammad Alfa, coordinator na wannan kasuwa, tabbas wannan abu ya shafe mu sosai. Zan ga miki kamar yanzu kin ce Onitsha kadai ana loda moto kusan guda 10 ya tafi Onitsha a ran Talatan nan. So kin ga yanzu aka ce babu wannan abu, manoma da suka barbazu cikin kasan nan, asaran da suke yi da kuka da suke kaya ya ribe a gona, abun ba iyaka. Domin kaya ne wanda dama ba mu da kasuwa wacce take kaya irin wannan ake yin sa yaran shekara hatta zago daga watan 1 har karshen watan 12. Kowa yayi planning cewa mu muna noman nan na wata 3 ne. To zan shuka kaya na a wata 3 nan zan ci wannan kayan to kowanne sati akwai kayan da zaka yanka in yazo wannan satin baka yanka ba fa ya lalace musamman kuma yanzu ya zama ruwa biyu kayi noman rani ne ga damuna tazo da wannan kudin ranin da shi zaka shiga kuma noman abincin da zaka ajiya a gidanka to baka samu wancan ba so alal hakika muna kokawa mai girma gwamna mun sani ya mana kokari a plato yadda waɗansu suka rufe jihohin su kwana 7 ya bamu kwana 3 yau ya ƙara mana kwana 1 wallahi muna godiya ba za mu manta ba inda hali ya bude mu monday talata laraba alhamis in an mana wannan zamu yaba
yaya farashin kayan yake
farashin kaya zaka same shi ba yadda yake ka kawo bakin ba su samu sun shigo ba saboda kwanakin bai dace musu ba
taya kuke fadakar da ɗan kasuwa da yadda za su fahimci akwai wannan ciwo domin su kare kansu
duk kofofin da za a shigo kasuwan nan mun saka bokatai da hand sanitizers sai kuma ka zo da face mask da hand sanitizer za a saka maka ka shigo kasuwa
na kuma yawata cikin kasuwar wacce a yanzu mutane kadan ne ke zuwa kasuwar saboda dokar hana yawo da gwamnatin jihar Plateau ta sanya
sunana Ngochi Dumbulus yan
tongo kina saida menene
ina saida dankalin turawa wanda da muna cin kasuwa mu ranan talata amma da wannan lockdown ya zo da wannan ciwon corona din mu a building material gaskiya ba kasuwa kuma ba ba mu samu abinda da muna samuwa mu ma mun shiga damuwa da yara mu ba bimbiyan bukata da an yadda sai a mayar mana da kasuwan mu ci shi ranan asabar
so yanzu kaman wannan buhun dankali da na gani wannan babban buhu nawa kenan ake saida shi
yana kan 16,000
amma a da fa
a da muna saida shi 10,000, 12,000, 11,000 amma yanzu ma shi ma dankalin yayi karanci yanzu ba a samu shi kuma ba domin ana jiran sabo ya kusan dawowa
ga wani kwando can kaman iri ne na gani a ciki na dankali shi kuma ya kai nawa
shi irin dankali din muna sayar 10,000, 10,000, 13,000
sunana Grace Adams ina sayar su albasa tumatir da sauran
to ya kasuwa yake tafiya
to kasuwar mu nan tun aka fara lockdown din nan ba ma din kasuwar kuma
to yaya ku masu kayan gwari yawanci kaya ne wanda idan ya kwana 1 2 3 4 ya lalace yaya kuke yi da shi
ya lalace zuma muna zubarwa kawai kuma sama tumatir din tumatir ya riga ya zama bage ba inda za a yi da shi
ina tare da wata mama ki gabatar da sunanki
sunana Roslyn Osi
to madam Roslyn yaya wannan kasuwa yake tafiya
kasuwa yanzu muna foka saboda mu masu goraye babun da muna samu muna ci muna sa dawo mana da kasuwa mu domin mu fara samu mun ba yara gayi yaro na yayi asiri fudi hospital ya gagara biyawa domin abun da kasuwan da ya fara
to me kike sayarwa mata
ina sayar kaya awo masara wake da sauran
ya farashin wannan kaya fa
kamar wake muna sayar 220,000, 230,000 masara yanzu ya hawo saboda wannan abun da ya dame mu muna sayar 150,000
to ga wani wake can ban san ko waken ina bane ya yake kiran shi
Allah ne waken chala
eh shi kuma nawa yake saidawa
ana sayar da shi 250,000 amma yanzu ya koma 300,000 abubuwa din ya tashi sosai
sunana Musa Abubakar
to malam Musa me kake saidawa wannan kasuwa ta building materials
ina saida kwali ne ana sa vegetable a cikin shi kayan gwari ake sawa a ciki gaskiya abin da sai dai mu ce mun gode wa Allah amma abun ba dadi gaskiya saboda ya affecting din mu sosai 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 fiye da yanda kike zato wallahi
ba ka sai da kwalayen kenan
ba ma sayarwa ko mun bude ma ba kasuwan ya koma faragada kullun ne ake ci a can nan ba a sayar da komai
sunana Esther Filimon
to mama Esther me kike saidawa a wannan kasuwa
dankali ne nake sayarwa
dankalin turawa kenan
eh
to yanayin kasuwan wannan dankali
mu da ma a Tuesday muke cin kasuwan ran talata amma yanzu da shike lockdown na yana nan a made muna da shi ko juma'a ko asabar sai mu ci gaba da kasuwan jama'a su zo mu ci gaba da kasuwa nan
to baki ba su zuwa amma har yanzu kayan bai sauka ba
kayan bai sauka ba ya fara karewa ana nema sabo ne yanzu nan da satir biyu za a kawo sabo
jama'a masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako sai mako mai zuwa in Allah madaukakin sarki ya kai mu za a kawo muku wani sabon shirin sunana Zainab Babaji mu huta lafiya
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
yan uwana masu saurara, ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backfash, pastor na Graceway International Community Church, Maryland. A wannan lokacin ina so in kama na kalma ko kuma kalmomi na karfafawa. Cikin Zabura 31 daga aya 9, shi marubuci ya nuna mana cewa dukkan wani wahalan da muke sha, Ubangiji yana tsane da shi. Ubangiji bai yashe mu ba, Ubangiji bai mance da mu ba. Wahalan da muke fuskanta, hawayen da muke zubarwa, kukan da muke yi, Ubangiji yana tsane da shi, yana jin kukan mu, kuma ya ji kukan mu, kuma zai mana jin kai. Yana nuna cewa jin kansa tana hanya, Ubangiji zai mana jin kai. So ina son karfafa mu ne ɗan uwa maza da mata, yara da manya tsofaffi. Ubangiji bai yashe mu ba, cetonsa na hanya. Mu karfafa, mu yi karfin zuciya, mu dogara, mu sa bege da cewa Ubangiji zai mana jin kai. Jin kansa yana nan a yarwace, jin kansa yana kuma suwa.
Madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tsule dauke da shirin.
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, kamar yadda muka yi muku alkawari, za mu tabo batun maganin COVID-19. A yayin da nake hada wannan shiri dai, kididdigar jami'ar Johns Hopkins na nuni da waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus sama da miliyan 5.9 ne a fadin duniya, kuma waɗanda suka mutu a sanadiyar cutar sun kai sama da 363 a fadin duniya. Sanin kowa ne cewa yanzu dai bisa ga dukkan alamu hankalin duniya baki daya ya karkata ne ga neman maganin cutar coronavirus, har ma an fara gwajin wasu masu hada magunguna daga tsirrai da itatuwa ma ba a bar su a baya ba, idan aka yi la'akari da na Madagascar wanda shugaban kasar Andre Rajoelina yake alfahari da shi. Hukumar kula da ingancin abinci da magunguna a Najeriya kuwa, wato NAFDAC, ta jaddada cewa Najeriya za ta ci gaba da yin amfani da maganin chloroquine don warkar da masu cutar, duk da gargadi da dakatar da amfani da maganin na gajeren lokaci domin yin nazari a kai da hukumar lafiya ta duniya ta yi. Dr. Sani Aliyu, shugaban kwamitin karta kwana a Najeriya, yayi wa wakiliyanmu Halima Abdulrauf bayani ko me hakan ke nufi.
Yawa da hukumar lafiya ta duniya ta tsayar yadda ake nazari, dama idan aka fara nazari ana duba aka tabbatar cewa maganin da ake nazarinsa baya kawo illa. To wani lokacin a irin wannan ana samun abin da muke kira early signs, wato alamun cewa bai yiwuwa wannan maganin yana da hadari ga wanda ake ba su, ba kuma mamaki bane da suka tsaye da amfani da maganin na ɗan lokaci, amma sassan da suka yi ba wai sun tsaye da shi ba gaba ɗaya. Bambancin kuma shi ne wato wannan solidarity trial ɗin da su hukumar lafiya ta duniya take yi daban yake da hydroxychloroquine trial ɗin da ake yi a Najeriya. Su ma wannan gwajin da suke a Najeriya dole su duba su yi nazari su ga yaya maganin yake ga ƴan Najeriya, idan akwai alamun cewa yana kawo wannan abin da su hukumar duniya suka duba suka gani, dan kuma na san ba su da wani choice, dole su tsaye da shi. But yanzu dai na tabbata ba su da wannan information din, shi yasa suka ci gaba da trial, amma once suka samu wannan data din suka suka samu information da ake bukata dole su nazari su duba su gani.
Doctor, ban san ko zaka iya magana akan tasirin ci gaba da yin amfani da wannan maganin a Najeriya ba.
So shi wannan maganin da ma tun farko ai sai da muka ce bai kamata ana amfani da shi ba inde ba mutum yana cikin nazari ba. Clinical trial magani ne da ana kokarin a duba ga tabbas yana magani tukunna yana abin da aka ce yana yanda za a tabbatar haka shine dole a yi clinical trial. So bai kamata matan farko mutane suna sayin wannan magani ba kawai suna amfani da shi haka nan ko likitoci suna ba da shi inde ba mutum yana clinical trial ba.
Na ƙarshe dai sa daman mutane yan Najeriya suna ta korafi akan cewa su suke ƙara illata kansu ta yin amfani da magani ba tare da shawarar likita ba, wato self medication kenan, saboda an ji wai chloroquine na warkar da wannan cuta. Wani kira zaka yi wa ƴan ƙasa akan sita ka tsantsan wajen tabbatar da cewa an gwada su kafin su fara amfani da wasu magunguna?
Wato wannan yana da muhimmanci matuƙa. Su magunguna yanda ake magunguna ake wato ake yi masa license ana duba ga suna aiki tukunna kamar Panadol. Idan mutum yana ciwon kai ba mutum yana zuwa ya sai Panadol ba ya sha kuma yana da wannan tabbacin cewa insha Allah zai aiki. To dalilin da mutane suke da wannan tabbacin ai saboda an yi nazarin Panadol din ne, an duba akwai wanda suke da ciwon kai da dama sai aka yi clinical trial din aka tabbatar cewa eh wannan Panadol yana aiki.
Za mu karkare shirin lafiya uwar jiki na wannan makon da jin ta bakin Malam Isa Biwell, mazauni a nan birnin Washington DC, ɗaya daga cikin waɗanda suka warke daga cutar COVID-19, da Madina mai shanu ta zanta da shi. Ta fara ne da tambayin shi ta yaya ya kamu da cutar ta COVID-19.
Ina ji ta wajen aiki ne don akwai jama'a da ke aiki da su da suka kama ba musamman sun kama ba ma sai aka zo rashin lafiya kama su a ga ka ɗauke su a ambulance aka kai su asibiti. Cutukan su tsakanin kwana uku da aka kai su asibiti sai suka kasu. To shi bayan haka kuma sai na fara jin jikina kamar zazzaɓi haka. Sai na kira likitana suka ce san kawai in je asibitin zauna gida in yi ta gaya musu inda nake jin jikina kullum suna kira na. Sai bayan kwana uku ban ji daɗi wannan shi musu kai ga shi fa an yi rasuwa wajen aiki na mutane sun ga su ce wannan ne ya sa musu rasuwa na so dole a yi min test. Sai nake ce to shi kenan sai aka aike ni wajen test na je na yi test washe gari kawai suka kira ni suka aika min wasu ga email cewa ai na da coronavirus nima.
To bancin zazzaɓi akwai wata alama da ka ji?
Sai dai jikina kawai ina jin weakness ba na iya cin abinci tarin yi wani tsanani sosai ba zazzaɓin ma ba tsanani sosai ba amma dai na jikina duk ya mutu mun da ba da weakness na ke ji.
To ka je ka zauna a asibiti ne ko kuma a gida ka killace kanka?
Likitoci asibiti na duka suka ce san kan kuskuren je asibiti. Na je asibiti ina da shi zan za a wasu in kuma bayan da shi mutane suke asibiti za su sa in kama. Ko rana ɗaya ban je asibiti ba sai dai ran da na je aka yi test ɗin ma a waje ne aka ɗauki.
To wato a gida aka ce ka zauna kenan ka killace kanka?
Zauna gida zauna kawai.
To da kake gidan kana waya akai-akai da likitan ka kenan?
Kullum suna kira na su biya jikin suna cin dauki temperature ina an gaya musu ya ina tari ne ko ba na tari da dumin tambayoyi sai an gaya musu sai su ce to bai tsanani ba.
To kwana nawa kai kafin ka warke?
Shi ma likitan lokacin da ya gaya mu ya ce zauna gida kare kaina ba kan shiga jama'a kuma kan je duk inda jama'a suke so ya ce min tsakanin kwana bakwai da kwana goma sha ɗaya zazzaɓin bai warke ba kuma ya yi tsanani sosai. To sai in nemi zuwa a cikin kira su ambulance su ɗauke ni ba ni zan je ba. Amma in ya wuce kwana goma sha ɗaya ba abin da ya faru to shi kenan garau kenan ɗauka kawai na samu sauki ya aika min wasiƙa ya ce in aika a cikin aiki. To na yi kwana goma sha hudu na sake kira su suka tambaye na ni ma da kaina lokacin na fara ji guje-guje ma ina yana exercise ina komai da komai da kaina na jana ga likita sai aika min wasu kai shi ko wani aiki kai kan ta
to wato duk zaman da kai a gida likita bai hada ka da wani magani ba ko wani abu
ba ku san ba wani magani inda na corona ne sai ce mun ina jin tari je sai maganin tari a chemist kuma ko ina jin ciwon kai in sha ta in sha ta da maganin ciwon kai
to iya sanin ka me zaka iya cewa ya taimaka maka wajen warkewa
wallahi Allah ne ya tina mun na tuna da jatuma lokacin na girma a Jos tana mana sutrace a haka ganyen ne wato dogon yaro da zaman samiya da zogale da samiya kanta kuma da sai da cita da farnuwa wanda bawar abarba duk na hada na sa tukunya na tafasa su yi sirace da shi bayi kwana biyar shida sai na fara jin kina garau
to kafin ka yi sirace ka tambayi likita shawara
ina ban tambaye shi ba san ni da kaina shi shawara kai ne bani in sha maganin ciwon kai na ji zazzabi
to yanzu ke baka je asibiti ba aka yi maka test ka gane cewa da gaske ka warke
da kan shi likita ya aika mun su kai shi na warke muna magana da a kullu suna kira na suka ce na kun kwana bakwai da shi kwana goma sha daya abun ba zan yi ba shi kenan
to mallam Isa Biwal Allah ya kara lafiya masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin lafiya uwar jiki na wannan makon muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya Madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman
amun kifi ko sana'ar kifi na daya daga cikin ababen da jama'a da dama musamman matasa da ke zaune a karkara a jamhuriyar Niger ke yi domin tsirar da mutuncin su haka ma wannan aikin na taimakawa wajen yaki da rashin aikin yi da ma kawo ci gaban tattalin arzikin kasa da yaki da karamci abinci sai dai a wannan shekarar ta bana masumta kifi na fama a karkar birnin Kwalli da ma wani bangaren na tarayyar Najeriya da ke kan wannan iyakar ta Niger Najeriya da ta hada da jahohin tawa jamhuriyar Niger da Sokoto a tarayyar Najeriya kamar yadda shugaban masumta Kifi Mamman Ibro na garin Cirasa ya yi mini karin bayani
dan haka akwai cikas saboda duka ta hukka sun haki kaga yanzu an budo kaga babu kifi sai dai Allah da ruwa duka Allah sauka mana
ku yalla wannan mataki kun ka doka a matsayin ku na kungiya ta makama kifi domin kar a kawo wata illa ga sha'anin ta hay aikin kamar kifi
abinda mun dau mataki mun ka tsaida yanzu ruwan da sun hakara ce sai mun ka tsaida kamuki kalli dai na aka shiga a haka kenan ka ga ni kallin nan da aka hako kenan ka ga bai kawo illa bisa ga wani amma kamar a shiga ISO bias kenan ka ga zai kawo illa
to ba tsoron Allah wadansu su dan fadada su yi shamata su ta yi su kamuki abin
babu shi na dan tsare da shi buki kunan na gida kamar itacen da sun ka rage mun hana mu mutun shiga cikin ruwa cikin ruwan tabki ka tsaya ga kututture nan sun tsaya sun hita kenan ka sare abin da zaka sarawa ka to ka ci da gidanka in ka shiga cikin ruwa ko da jiwa ka kamu wannan muna kama ka dan mun san sota kai kenan ga ice ba sai ka shiga cikin ruwa wurin da ga ganin jiwa ba kenan ka tsaya nan baki baki in ka sare abin da in ka ci ko sare ta ba mu amshi ma kenan ka ga
kifi dai ba ta
eh amma kifi ba ta ba shi sai dai musunta kenan kuma ka ga dai in kamar tattaba ba mu da izinin mu taba ta kenan sai mun zo mu shedo mu iko kuzufuri to zakka so ganin mu ijiya
shi ma awali Adamu mataimakin shugaban masunta kifin cewa yi shekara bana ta zo musu da cika sosai a cikin nasu aiki na harkar kamun kifi da sana'ar kifi
insha Allah shekara ta bana dai mu dai ba mu taba samun matsala ba irin wanda ta hewa ga shekara ta bana kuma duk yanayi na da gojan Allah da ruwan tun daga moza gidai ba a same su ba wadatacce
yanzu dai radda ake babu ruwa balle ai magana
kifi wala lalle haka nan ne insha Allah randan na muke amma dai gurgudu dai ana shiga kowa yana son bakin gurgudun hali ne
ana tsancin tsawa
ana tsancin ta a hankali
ko a bangaren masu sana'ar saye da sayar da kifin da na iske kwance a jikin wani tabci na cerasa dake dab da fakewa suna jiran kifi ko ta Allah masunta za su kullo da shi daga cikin ɗan ruwan tabkin dake dab da daukewa da zaran ruwan sama su kai jinkirin sabka a bana ya ce mini lalle a wannan shekarar ta bana akwai matsala babba game da harkar kamun kifi da sayar da shi inji Haruna Kuje mai sana'ar kifi
gaskiya inda ake tsaya mu ba mu jin dadi dan saboda mi muna towa gurgurdon hali muna samun abinda mun kaci mun kai mu saura lalura
su ga kanan bakin tabki naga ka hoke kana kallon ruwa shin yalla kihin an yi muku alƙawari cewa za a kullo muku da shi cikin da cikin ruwa ko kaga
to lalle kan ba alƙawari ba mun da dai jira fitita dan saboda ko yan daga shiga suna dibin hako suna kula da wani dan abu yan sun samu muna ayi musu in ba su samu ba kuma taya mu
to yanzu ya zaka kamanta shekarar bana dabara wajen samun kihi na sai so
gaskiya shekarar bana dabara ba daina ba saboda dabara akwai ruwa bana kuma ruwa sun yi kasa
shi menene ya afka musu mutan kifi a cikin wannan matsalar a bana ita ce tambayar da na yi wa Colonel Musa Iliyasu shugaban ma'aikatar gandun daji na gundumar birnin Kwanne
to abu dai na farko akwai canjin yanayi kowa ya sani ruwa basu zo ba ga tafuka yadda ya kamata ruwa basu zo ba irin yadda ake so kamar shekarun baya babu ruwa isasshe sabili da ruwa yanzu in sun ka taso kasa ta zaibe ba wuri guda take ruwa in suka zo nan da nan sai su karkaro kasa su jayo waɗannan buragunan kasa su zo su cika tabki sannan akwai kuma ciyawa dake hita bisa tafuka ciyawa ta zo ta mamaye wuri ga kasa kuma ga ciyawa ta mamaye wuri kwata kwata dai kihi bai wadata cikin wannan fanni abu na uku shine halulukan su kansu makamaki su da ya kamata a ce kamar mu ga tsarin da muke yi hota shida ake yi na kamu kihi an ba kowa dama shi kamu kihi kuma sai ai hota shida aliki a ce to hota shida ka kowa shi kama abin ga naku ne ka ku taba ku kyale sabili da kihi shi ai hushi yawanta kuma shi girma shi kosa sannan a kama kowa shi umani to a makamaki su ba su iya hankurin wannan kuma ba su da kayan aiki isasshe yadda ya kamata masu zakkuwa da kasashen wajen misali kamar ɗan Nigeria daga zakkuwa su yi su kayan aiki su yi makamaki himu na kayan aiki su yi su samu horo na yadda za su yi su samu su kamu kihi sai kaga baki in sun zo suke kamu kihi sosai yadda namu makamaki da annan ga
to ya kuka tunkari wannan matsala tun da dada su makamaki din sana'a suke tewa da kullo inda ita aka lilwanta ya kuka agaza musu cikin wannan matsala
yanzu abin da ya kamata a yi bisa kai ga wannan lalle mu mun kai kukan makamaki gaba ɗaya wajen magabatan mu musamman magabatan mu na can jihar Tawa da magabatan mu na Yamai duka ministarkin mu an san cikin halin da muke sun zo sun gani kuma mun kai kuka bisa kai ga wannan abu abin da ya kamata a yi duka tsakanin gwamnati tsakanin masu kama muna ma'aikaci ne wanda ba na gwamnati kamar yan proje mun gwada musu sun sani duk mai iya tallafa mu makamaki sai shi zo ai maganin wannan zaizayar kasar sannan kasar daga zakwa a tsaida ta sannan kuma wannan ciyawa a hidda ta kuma su makamaki a ba su horo
wannan matsalar da makama kifin sun ka samu kawunan su a wannan shekara na ci gaba da ja hankalin hukumomin kasar na jamhuriyar Niger da ma kungiyoyi masu zaman kanun su wanda ke aiki a irin wannan fanni wanda ya shafi raya karkara a bangaren samu wadataccen abinci Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku